Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka na ƙasata. Wannan shiri yana zuwa muku ne a tashar talabijin ta YouTube channel wato FWI Studios. Mamallaka kuma wannan kamfani sune FWI Studios. Ƙarƙashin jagorancin su nake ƙara ce mana assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa a kashi na biyu. Kamar yadda a ƙarshen kashi na ɗaya al'umma muka tattauna akan mahanganmu dangane da ababen da suke faruwa na maganar sauyin kuɗi da wahalhalun da ake ciki da kuma surutan da ake ta yi na kaiwa da kuma da tsaka mai wuya da talaka ya shiga tsakanin gwamnoni da gwamnatin tarayya da masu cewa gwamnoni ƙarya suke ba su da wani interest na gaske a kanmu kawai buƙatar suke tarewa da kuma masu cewa a'a ko ma dai menene yau mun haɗa abokin gaba guda ɗaya mana mun haɗa abokan faɗa ɗaya da haka mutumin da kuke faɗa da shi sai kuma wani can ya zo wanda yana faɗa da wannan ɗin kai ma yana faɗa da kai to za ku yi tarayya a ciki ko ma dai menene Allah ya mana muwafaka Allah ya ba mu mafita. Kamar yadda a ƙarshen wancan kashi na ɗaya na ce mana ya kamata kuma mu zo mu ɗauki kashi na biyu mu kalli abin da yake faruwa a ƙasa irin Najeriya dangane da yin siyasa ta addini ko kuma addinantar da siyasa ko kuma ƙabilantar da siyasa ko kuma ɓangarantar da siyasa. Jama'a in za mu farka mu farka ba. Abinda yasa nace in za mu farka abubuwan nan guda uku. In ba zan yi ƙarya ba ɗan ƙaramar ƙarya tunda aka kafa Najeriya ake amfani da su amma babu ɗayan su da ya make Najeriya beta. In nace aka ku gabarce ne. Kafin ka zo Najeriya ka ga wasu mutane da ba su da addini da aiki. Ai da dai ko musulunci mutum yake yi ko kiristanci ko maguzanci gargajiya kenan. A cikin duka waɗannan ba su ne suke mulkan Najeriya zuwa yau. Duk matsalar da ka sani ta Najeriya da abin da ya faru a Najeriya waɗannan mutanen dai su suke mulkata. Kuma waɗannan ake mulka ɗin dai ɗayan waɗannan ne. Kai na aka kwana a ragaya. Kuma kullun abin yana bani mamaki. Ba za mu gushe ba da zaran zaɓe ya zo. Zaka ga abubuwan nan guda uku an ɗiba ana yake da su. Kuma duka waɗannan ukun babu guda ɗaya da ya isa ya dominate Najeriya shi kaɗai. Ba wanda zai ce ma saboda ƙarfin addininsa shi kaɗai ya ƙwace Najeriya ya kore saura. Saboda ba haka Allah ya halicci Najeriya ba. Ba wanda zai ce ma saboda ƙarfin ƙabilarsa ya kore duk wata ƙabila yanzu ƙabilarsa ce take faruwa. Musamman manyan ƙabilu da ake yawan ambata. Ƙabilar mu Hausa da Yoruba da Ibo da Fulani duka babu wani wannan anan saboda ƙarfinsa har yanzu tun dai da aka faro tafiyar da ya iya dominatin duka sauran ƙabilun ya zama ba su faruwa ko ya kore su ya zama ƙasar kawai ta zallan ƙabilar kaza ce. Kuma duk shugabannin da ake ɗaukowa ko ɓarayi ko macuta ko azzalumai ko ma waɗannan kala ne a cikin waɗannan da ƙabilun ake cirowa ko wasu ƙabilun da suke kusa da su waɗannan ƙabilu dai da yawa da Allah ya hore mana. Kamar yadda a cikin waɗancan addinan dai da na ambata daga nan dai waɗannan shugabannin suke fitowa. Kuma a ciki ne akwai ɓarayi, a ciki ne akwai macuta, a ciki ne akwai masu kashe Najeriya, akwai maƙiya talakawa maƙiya ci gaban Najeriya. To mu ƙara gangarawa. Na uku ɓangaranci. Shi ma ɓangarancin kamar yadda nace su ukun nan tunda aka gaba Najeriya ana aiki da su, ayi ƙarya da su, ayi zalunci da su, ayi cuta da su, ayi zaɓe da su shi ma haka. Da zaran zaɓe ya zo, to za ka ga an fara amfani da ɓangaranci. Ana son a nuna wani ɗan banki kaza ne, don haka mu ɗan yanki kaza mu za mu yi. Wani ɗan kuma yankunan nan duka masu mulkin nan dai daga yankunan nan suka fito, ko dai daga Arewa ka fito, ko daga kudu ka fito, ko daga yamma ka fito, ko daga tsakiyar Najeriya ka fito, middle belt. Amma dai still a cikin waɗannan ƴan yankunan a ciki ne akwai barayi, akwai matsuta, akwai masu kashe Najeriya, akwai azzalumai, kuma duka waɗannan ukun da masu addini, da masu kabila, da masu yanki. Kowanne idan shi ya je yana mulkin, in cutar ta tashi zai yi ko satar ko illata Najeriya, baya ware ƴan addininsa ko ƴan kabilarsa ko kuma ƴan yankinsa. Don faɗa mana gaskiya, wasu take da bala'in ɗaci da baya buƙatarta. Kowa yana da kabilanci, kowa yana da addininsa da yake kishi, yake ra'ayi, yake tafiya a kansa. Kowa yana da ɓangarensa da yake kishi, yake da ƙarfin imanin cewa wannan ɓangare sai ya ci gaba. Amma gaskiyar guda ɗaya ce, duka waɗannan abubuwan idan ma da sun taɓa zama maslaha a wata ƙasa sanadiyar amfani da su, wallahi banda Najeriya. Banda mu a context ɗin Najeriya, da yadda Najeriya take, babu wani tarihi da ya nuna da mun yi kowanne irin samun nasara a cikin waɗannan abubuwan, illa ƙalilan gara-gara ma magabatanmu sun kwatanta wasu daga cikin waɗannan abubuwan sun yi nasara. Abinda ya sa ba zan maida hankali in yi magana a kansa ba, ni ba ni da ra'ayin rabewar Najeriya. Ni mai ra'ayin Najeriya ta dunkule ta zama ɗaya ne. Allah ya halicce mu al'umma ɗaya, ƙasa ɗaya, to mu yi haƙuri mu rayu. Duk zafin kanka, duk zafin kaina, duk zafin kanki, duk zafin kanku, duk zafin kansu. Ƙasar dai guda ɗaya ce, ba za mu mora mu amfana ba sai ta zama ɗaya, sai mun zauna tare. Da Allah yana buƙatar mu daban-daban da ya yi wa kowa ƙasarsa daban. Da haka kar mu yaudar kanmu. Wannan yasa ba zan tafi deep, ba zan haƙa sosai in tafi akan in a ciki ƙabilanci ko addini ko ɓangaranci akwai abin da ya taɓa amfanar da ƙasar, aka ga an yi amfani da shi, an ɗanyi nasara, to ba za a rasa ba a wajen magabata. Amma ba zan tafi kansa ba. Wani lokaci in muna wata tattaunawar ko in na gayyato wani abokin tattaunawa, to zai fi daɗi sai mai balansin kowane ɓangare, sai in ɗauko wannan magana. Waɗannan abubuwan uku, ku yi haƙuri, ba su ne maslahar Najeriya ba. Mana yin ƙarya da su ba zai taɓa kawo Najeriya maslaha ba. Asali ma bari in faɗa muku wata gaskiya a jan mai ɗaci. Da masu maganar ƙabila, da masu maganar ɓangare, da masu maganar addini, da yawan dukkanin 'yan siyasar nan da ake wannan abubuwan don su, ko kuma suke amfani da wannan damammaki don su samu mabiya, ko su samu jama'a, ko su samu ƙuri'a, to duka waɗannan mutanen babu wanda ya nasara. Abinda ya sa na ce babu wanda ya nasara, duka waɗannan mutanen babu mutumin kirkin da yake zuwa ya yi tsayuwar daka, ya tabbatar da wannan abin da aka sa aka kira mutane aka zaɓe shi da shi. Mu fara ɗaukar addini. Matsaloli da yawa sun faffaru a ƙasar nan wa mu musulmai da sauran addini duka, amma musamman ni musulmi ne, to zan yi misali da mu. Matsaloli nawa ne suka taso na addini wanda muke buƙatar a share mana hawaye, a yi ruwa, a yi tsaki, gwamnatoci su shiga. Mu musulunci abinda ya tarbiyyantar da mu baya ƙoƙarin zaluntar kowa, ko don na haƙƙin kowa. Duk musulmi na gari a wajen aiwatar da aikin ibadarsa, ko kuma jagoranci, ko mu'amalar na kasuwanci, ko mu'amalar na zamantakewa, to a abin da aka koyar da mu haramun ne cutar da wani mutum koda ba musulmi ba ne. An koya mana yin adalci har gurin mutanen da ba su da addini. Aje abu a muhallinsa, yin adalci shine kan gaba. Addini mu muke yin kayanmu, don kai ba ka yi, to ba za mu cutar da kai da wannan rashin yin addinin da kake ba. Duk mutumin da ya cutar da kai saboda ba ka addinin musulunci, wallahi ba musulunci ya koya mar ba. Kuma wannan ba koyarwa musulunci ba ce, kuma ba musulmi na gari ba ne. Ya cutar da kai ne da raɗin kansa, amma ba da koyarwa musulunci ba. To mu koma, matsaloli nawa suka taso da muke son a tare mana, ko a share mana, ko a miƙar da abin a kalle, a dokance, a ɗau mataki don kar a ƙara. Wani ɗan siyasa ne wanda muka zaɓa da sunan musulunci, muka yi campaign, muka yi propaganda da sunan musulunci, ya je ya yi mana wannan aikin, ya miƙe ko ina, ya nuna shi musulmi ne, ya yi alfahari da musuluncinsa, ya yi kuma amfani da kujerar don ya tsayar da cutarwar da ake mana in cutarwa ce. Wanne ne da wanne ne? Ba za mu yi kuɗin goron mu ce duka babu ba, akwai amma kankantar ta kai 0.00 kaza shi yasa ma har misalan da zaka kakkamo ka kafa ba su da yawa da haka mafiya yawa suna jin kunyar ma su nuna su masu addini ne wai ka a ce suna da tsaurin addini menene ne tsaurin addini labelin ne fa ba wai babu ba amma labelin ne turawan yamma ne duk abin da suka ga bai musu bai saba da siyasar su ko aqida su ko manufar su ko economy din duniya da suke son su murda sai su yi labelin din ku da ɗan ta'adda amma ba aikin mutum bane mutane nawa ne aikin su bai kama da wannan ba mutane nawa aka samu sun wayi gari a turai haka sun dau bindiga sun harbe mutane ku yi hakuri ba wannan abin ne ya kama ba amma dalili ne yasa na shigo da shi muke tattaunawa to su waɗannan diya sunan su ya faru a ingila yana faruwa a america yana faruwa a australia yana dukka kasashen nan na yamma manya manya masu bade aji ba inna irin wannan misalan babu su ko a faransa amma sai lokacin da idan musulmi ne ya dauka yayi wani abu ko goye wani mistake ko kaza to sannan ne media za ta watsa to mu koma a wajen yan siyasar Najeriya a wajen shugabannin Najeriya waɗanda duk zamu zaba ko musulmai ne ko ba musulmai ne to su ba sa alfahari da kasancewa su wannan abin da mu muke ikirari sun dauka ma yin addini na talaka ne da kuma malamai su ba su dauka ma yin addini ai na kowa da kowa bane da yawan suna jin kunyar su nuna ga addinin da suke bi amma lokacin da ake zabe zaka samu wani malamin ya rufa idan sa yana kiran azabuwa na azabuwa na azabuwa na hujjar sa kawai da ka tambaye shi ba fa dan adali bane ko kaza a'a shi musulmi ne kuma mutu tsoron Allah abu ne mai kyau ayi zabe based on abin da aka yi imani da shi amma adalci tukuna bai kamata mu zabi mutane suna da gaskiya ba su da gaskiya sun fake a bayan addini kuma ba ma sa yin addinin mu suka bari da yin addinin amma kuma kullun an yi abin nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba aka kirsu su wane ne ka zaba a matsayinka na kirista kana ta alfahari kana cika baki kai ga ahlul kitabi ka zaba kirista da yaje ya tsaya tsayin da ka ya miƙe da yace kawai iya haƙinka zai kare yana ne yana jin kunyan mai ce ya fito fili ya nuna shi kirista ne in banda kalina in sun je abokan juna ne matsalar su matsalar duniya ce abin duniya shine abin da yafi damun su ba ku ba son da suke bukatar ku shine za su zo su yi amfani da addinin ku kamar wani vehicle ne da za su hau su tuka su samu saukin tafiya su kai inda za su in sun je sai su yarda shi su wanta kala karamin misali da zan ba mu ya hakuri Abuja babban birnin tarayya inda mafi yawan masu wakiltar mu da jagororin mu suke zaune kuma suke da muhalli a can duk unguwar da ta tumba a takai ta komo mawuyaci ne ka samu masallaci ko coci a ciki in kuma ka samu masallaci ko coci to mawuyaci ne ka samu ana iya yin kiran sallah 5 daily prayers sannan da musulmai suke yi guda biyar a daga speaker ayi kiran sallah saboda unguwar ba kudin da za a so speaker saboda dokokin su shine ka a cika musu kunne haka kuma mawuyaci ne ka samu wata majami'a ka ta fariya da zaka samu ana sujadar Laraba ana kota alamis ana kuma yin service din da ya shafi Allah da ana daga murya ana fitar da sauti kamar haka duka ba za bukata addini ya gama masa aiki addini yana gurin masu yin addini da kuma talakawan kasa amma su ba su lokaci in kai musu magana wani abu ya taso ma hujjar da za su baka ai mu na kowa ne mu su a gabanni ne mu na kowa ne amma lokacin da suke campaign sun manta su na kowa ne suka zo suka sanya wani malamin addinin musulunci ko kirista ya hau minbari yake kiran sunan su yana musu campaign sun manta yanzu suna jin kunyar su kira kansu musulmai ko kuma kristoci su daki irji to a irin wannan situation din wanda addinin da kuka yi hadaka da shi bai iya ya miƙe ya alfahari ya ce zai tare ko zai faɗi wani abu a kai ba bukatar sa ita ce bukatar sa to kai ne kuma zai buware personal har ya iya warewa kai a karanka kai malamin da ka hawo mambari kai masa campaign yayi maka wani abu abinda suka dauka kawai in san ba ku kudi sun gama malamai iyayenmu. Da yawa ni ina da ra'ayin abubuwa da yawa da suka shafi malamai ba na sa baki dan ban kai in sa baki ba. Ba na buƙatar sa baki kuma ina jin haushin masu sa baki a ciki saboda malami ya fi ƙarfin ya zama wanda zaka faɗa ya faɗa. A baka zo nan gurin ba kai mabiyi ne musamman mu tarbiyyar mu ta musulunci. Amma mu ji tsoron Allah. Shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce a faɗi gaskiya ko a ina take. Idan dai wajen faɗan gaskiya babu kankanta, babu babba, babu yaro, babu malami, babu jahili, ba mabiyi, ba shugaba, za a iya faɗanta. To ku yi haƙuri a wannan gaba malamai. Ku kuke koya mana mu ji tsoron Allah, mu bi Allah, ku za ku kai mu gurin Allah subhanahu wataala. To ku ji tsoron Allah, wasunku sun wuce gona da iri wajen yadda suke ɗaukar mu suna tusa mu a lamuran siyasa. A wannan gabar ma idan an ce siyasa mutane da yawa sai su tada hankali suna cewa za a hana malamai siyasa, za a hana su sa baki a siyasa. No, malamai su ne overall likitoci kamar yadda lauyoyi suke takama da adage ɗin cewa the jack of all trends. To haka malamai suke komai da ruwansu, amma komai da ruwansu a sifa ta jagoranci da shugabanci. In na ce a sifa ta jagoranci da shugabanci, ba za ka zo kana son za ka yi hukunci ko za ka yi adalci ko kana nasiha ko kana son a yi gyara sai kuma ka ɗauki ɓangare ba, kamar ya rage maka fawa, ya rage maka ƙarfi. Ni a fahimta ta idan aka zo aka kakkasa mana malamanmu, wannan ya shiga BDB, wannan ya shiga ba fa takara ba, kawai wai suna ta yan siyasar campaign. Wannan ya shiga BDB, wannan ya shiga APC, wannan ya tafi NNPP, wannan ya tafi Labour Party, wannan ya tafi Y Party. Kamar ni a tunani na fa a context ɗin Najeriya ba irin wannan kalar siyasar ya kamata malamai su bayyana ba. Kafin ci gaba, ai akwai kasashen duniya da suke yin siyasa ta addini. Na ɗauki irin su Iran, su Iraki, su Bangladesh, su Pakistan, su Afghanistan, da duk kasashe na yankin Larabawa wannan musamman gabas ta tsakiya. In mun lura sosai har suna fitar da jam'iyyu da sunan aqidu ma, ba ma wai shi addinin ba, a'a da sunan aqidu ma, aqidar da suke da su. Kamar anan ai muna da Izala, muna da Dariqa, muna da Shi'a da sauran wasu ƙungiyoyin da ban ma san su ba a cikin addini. To su can kalar siyasa su suna iya fitar da jam'iyya ta wata ƙungiya ma da suke bukata. To alal aqalli idan mu context ɗin Najeriya, ma'ana mazubin Najeriya da zubin da aka yi mana, yadda muke da tarin ƙabilu da yawa da masu addinai da yawa, mabambantan mutane daga mabambanta gurare, amma aka tare mu aka ce mu zauna tare. To idan ma za a yi siyasar irin wannan shigan wannan, to a koya mana ya zama malaman nan sai su fitar da ƴan takarkaru waɗanda suke biyarin aƙidinsu, sai su fansar su shiga jam'iyyar da suke buƙata. In ba za su iya yi a tsarin federal government ba, ba za a iya tsayar da president ba, ba za a iya tsayar da senator ba, ba za a iya tsayar da reps ba, ba za a iya sai a dawo state ga gwamna. In wannan ma ba zai yi ba ga state assembly, ƴan majalisun jiha. In ba zai yi ba ga chairman na ƙaramar hukuma. In ba zai yi ba ga kansiloli. Sai ya zama daga grassroots ana renon abin da ake so a rena na irin kalar wannan tsarin mutanen da sauransu. Saboda in ba haka ba, ana raba kan al'umma ne, kuma in an je can saman babu gunda ake haɗe kansu. Nan malamai sun zo ɗan siyasan nan, sun sa kun hau mambara, kun yi kira a tafi ga wane ko wane ko wane ko wane, a lokacin da aransa ko ɗaya baya buƙatar ku, kawai yana iya buƙatar mutanenku ne da Allah ya ba ku na yanzu. In ya hau kujerarsa, abubuwa da yawa za ku buƙaci, ga inda za a karkata, ga wani abu hango, amma ba zai saurare ku ba. To wani lokaci in ka shigo jikin mutum ka zama shi, sai ya zama darajar ka ta ragu. Amma in kai nesa, kai creating absence, kamar yadda ɗaya daga cikin rule ɗin na 48 laws of power na Robert Greene, in kai creating absence and ka blood space, sai kuma ya ƙara creating respect and honor. unanimously da malamai za su hada kai na dukkan kowanne irin bangare, suna da aqida, suna da wanda suke ganin ya cancanta bisa fahimta su a karan kansu wannan daban, in kana shugabantar mutane fa daban, in kuma a karan kanka ne wannan daban. Kowa yana da yancin yayi zabe kuma ya fito takara ya zabi wani ma shi ma ya tsaya. Amma in yanzu kana da mabiya, a cikin mabiyanka akwai NPDP, akwai NAPC, akwai NBP, akwai L Labor da sauran duk ɗan jam'iyyar nan, da ADC da ADP duka. Sai ka zo ka ce ai jam'iyya daya, ɗan sauran jam'iyyun kuma mabiyanka ne su ma. Kuma ba siyasa ce ta hada ku ba. A'a, karatu ne ya hada ku, saboda kana kira qala Allahu qala Rasul, kana kira abu Allah. Yanzu kana son ka ce duk wanda baya ra'ayin wannan abin da ka faɗa sai dai daina binka. Shi kuma mai wancan jam'iyyar yana da wata mafitar bayan kai. Kai kuma in ya koran maka jama'a, ya za a yi ka ƙara haɗo su? Ka haɗa jama'anka ne kawai don ka zo ka cusa su a jam'iyya ɗaya? Babu laifi malamai su yi kira su nusashe mu da mutane nagartattu suwa suka cancanta a zaɓa. Amma ambatan sunayen nan da kama jam'iyyu da nuna wa jam'iyyu, an yi shi jiya, an yi shekaran jiya, an yi shekaran jiya, an yi daɗe ana yi, har yanzu ba ta canza zane ba. Hasali ma daraja ce ta ku iyayenmu, malamanmu take ƙara sauka a gurin mutane, saboda wani ba shi da ƙarfin control. Yana son malami kaza, yana yadda da maganarsa, amma ya ga bai yadda da ɗan siyasa kaza ko malamin yana iƙirarin sai an bi ɗan siyasa kaza. Koko bai yadda da jam'iyyar kaza ba ko malamin yana iƙirarin sai an bi jam'iyyar kaza. A lokacin da shi ko malami general ne, likitan overall ne, likitan komai ne. Ina laifin matsayinku na iyayenmu, matsayinku na malamanmu, ku sa baki a komai, saboda babu wani ɗan siyasa da yake fitowa takararsa ya yi ya gama bai zo gurin malaman nan ɓangare-ɓangare ya zube ya gaishe su ya nemi albarka ya nemi haɗin kansu ba, kamar dai yadda ake yi wa sarakunan gargajiya. To idan haka ne, me zai hana kowa ya zo a yi masa nasiha, ya ji tsoron Allah, kuma a nusashe shi matsalolin ƙasa da abubuwan da muke buƙata? Allah shi ya san wa zai ba mu liki. Sannan sai a kira mabiya a faɗi siffofi na nagartattun mutane da kalolin nagarta, da mai ƙololuwa, da ƴan tsakiya, da dama-dama, da larurori, da illoli. Sai a ce amma mutane su je su ji tsoron Allah, su yi zaɓi, kowa za a hukunta shi da abin da ya zaɓa. Kaga dai baka ce jam'iyyar kaza za a yi ba, baka ce jam'iyyar kaza za a yi ba, baka ce wane kaza za a yi ba. To Allah shi ya san wanda zai koma, wanne ne ya yi dai dama. Mu ɗan ƙasa ne, ku malamai da sarakuna iyaye ne, mu kuma mu ne ake mulka. To duk wanda ya riga ya hau da wanda suka zaɓe da waɗanda ba su zaɓe ba, mutanensa ne. Shikenan sai a rankaya, in an tashi yi masa nasiha, dama ai ba mu ce kar a zaɓe ka, kuma ba mu ƙi zaɓarka ba, kai Allah ya ba. To ba ma faɗa da wannan ga nasihar mu, ai wa mutane kaza, ai kaza, ai kaza, ita ce matsalar mu. Bai taɓa ganin malaminmu ba, in ba a matsaloli irin waɗannan ba, na a gyara wa mutane kaza, ko neman wa mutane kaza, ko neman haƙƙi kaza, ko nasiha kaza, ko gyara kaza. Wallahi ina tabbatar mana da kamar wuya wani mutum a siyasarsa, ko shugaba, ko mai jajirce, ko mai girman kansa da jin kansa da koma menene, wallahi sai ya yi biyayya wa abin da waɗannan malamai masu albarka suka yi masa. Amma ku sani, idan malamai suka ɗebi jam'iyyu kamar agent suka dinga yawo da su, to wani fa hankalinsa ba mai zurfi ba ne, ba mai hangen nesa ba ne. Yadda ya san malami kaza ya ce kar a zaɓe shi, ya ce kar a yi kaza, to in ma bai ƙuntata wa ɓangaren wannan malami ba, to ba ko zai saurari shawara ko nasiha ko wace irin gaskiya kake zan ka faɗa masa ba. Ina ganin ai ba gaba aka ce ba, baya aka ce. Idan kuma takara ce malamai za su yi, wannan abu ne mai kyau, buɗaɗɗen abu, kowa yana da ƴancin ya yi takararsa. Hasali ma da yawan masana suna ta kira a kan cewa da malaman addini da masana ilimi na ƙasa ya kamata su shigo siyasar ka'in da na'in, don kar a bar wa jahilai abin su yi dama-dama da shi. A ramin misali, a nan jihar Kano, Malam Ibrahim Khalil ɗan takarar gwamna ne a jam'iyyarsa ta ADC. Yana takara, kuma babban malami ne, katafaren malami ne ba Najeriya ba, Afirka ma da duniya. amma duk abin da ya shafi siyasa sa yana nan in ya je mambarin siyasa sai siyasa sa ai jawabin siyasa amma in an dawo dandamalin karatu in ne yadda shi wakili ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam domin kujerar da yake kai ta shugaba sallallahu alaihi wasallam ce ya dauko sako ne na qala Allahu qala rasul zai fada mutane gaba ɗayan su ba iya ɗan jam'iyyar sa ba ba za ka ji shi yana magana tafiya ba in nasiha ce akan shugabanni za a yi in nasiha ce akan zamantakewa in aure in matsala ce in tambaya ce wannan abin da aka zo shi za a yi can kuma in ya je zai yi siyasa yi siyasar sa yana cikin mutane ina da yake ne masu tarin daraja da kima har yanzu idan da wayin takarar zai iya rage daraja ko kaza to da ya rage masa to bai rage masa ba sai kara masa maiki amma ga wasu kuma abin ya wuce gona da iri wani abin in kaga wani malamin yana faɗi akan mambari wallahi sai ka ji ka ba nauyi sai ka ji ka shafal shafal saboda malami yana ta daga murya yana dan siyasar da yake dagawa murya akai a mambarin sa da ya tara al'umma da tarin ilimi da tarin baiwa da daukar shekaru yana kira abu Allah da manzon sa mutane suka yi suluki suka yi yaqini suka yi imani suka bi shi dan wannan dan siyasar ko mambarin gidansa ba zai iya mikewa kare mutuncin wannan malami ba gobe idan da wata mas'ala za ta taso ta so malamin to koda ma a ce ba ma maganan ma addinin ba anya ni na zo in hau mambari na kare jama'a na baka ne in yi magana in tallata ka in kare daraja ka wani ya taba ka in kare duka in fito fili in nuna kai nake amma ni gobe ina da mas'ala guda daya ba za ka iya daga muryar ka akai na sai dan an magana guje ku shuwa ga wannan na kowa mutane mu farka fa siyasa wajibi ce dole ce amma yanayin girma yanayin matsayi yanayin nauyi da Allah ya dora maka yanayin kalar siyasar da zaka yi ta zama maslaha ga rayuwarka da al'ummarka ai hakuri malamai ina ƙara ba da hakuri mu ba mu da baki ba mu da kowanne irin ba kowace irin dama da zamu iya cewa mun hango wani abu akan wallahi ba mu karambani ne amma kawai abin da dogar da shi gaskiyar dai guda ɗaya ce ko daga bakin wa ta fito dai ya kamata a yi hakuri a karbe ta ba wanda yace malamai kar su siyasa babu malamai su yi siyasa amma ba irin wannan fasalin siyasar ba mu ma mabiyan ku tana rage mana daraja ba wai ku ba irin wannan siyasa ta context din Najeriya ta mazubin Najeriya da irin yadda muke a zama da kalar siyasar da ake haba don Allah so nawa ko kwana-kwanan nan kafin wannan zaben ba an yi siyasar nan an yi wannan fasalin dai da nake magana akai an fito an hau mambari an faɗi abin da za a faɗa amma don Allah ku yi hakuri a yau da matsaloli da tun jiya da matsaloli suka kai suka komo wanda kungiya ta malamai ce wannan gungun malamai ne da suka yi wa wannan gwamnatin campaign kafin ta suka ambaci suna suka ce ayi ta kai tsaye waɗanne ne suke da tasirin da suka je suka samu suka ce kar ayi kaza ko a tsayar da kaza aka tsayar an ta kashe mu mun ta samu matsaloli na tsaro an ta kira akan a gyara waɗanne gungun malamai ne kowane malami ne single handed ne ya miƙe ya je tare shugaban ƙasa a madana wannan mu muka yi maka campaign mu muka kira a zabe ka sai ya saurare shi kai tsaye gobe muka farka maka ga wannan matsalar ta jaru amma da karatu nan kusa da zamu dauka ba sai mun je da nisa ba wannan iya mas'alar fa batun addini ke yadda nake wannan magana ga mu haka kuma yake a wajen kristoci kullun in siyasa ta zo haka za a je coci a ruɗa mutane akan aiwa na za a yi shine dan addini dan in ya hau kuma sai yayi me disan matsalar da nake faɗe anan irin ta ce dai take faruwa a can addinin da kuke bi ba shine matsalar su ba matsalar su ya za su hau mulki ya za a mulkin kare kubuce ya za su ci gaba da mulki ya za a aika da talaka ya motsa to kuma mun yi abin nan jiya mun yi shekaran jiya wacce mun yi gata mun yi duka mun ga yadda abin yake kuma gobe ma sai a ƙara zuwa sai a ɗebe mu sai a ƙara tallata mana siyasar addini a lokacin da su waɗanda ake talla ake ta karewa da sunan addini, da yawan su addinin ba shine damuwar su ba, rayuwar su ita ce rayuwar su. San dauka ma addinin mu mabiya daga malamai sai mabiya mu mu ne kawai zamu yi addini. Ina ganin indai da gaske muke gyara muke so, to mun zo wata gaba da zamu tsayar da irin waɗannan zantuka. Kawai mu yi cancanta, mu kuma ba da shawarwari ga waɗanda za a yi don cancanta, abinda bai dace a sa baki ba a kame baki, wanda za a sa baki a sa sai a fi kima lokacin da ake son yin gyara, da an ce uffa ana tsoron magana ka, an san mabiyanka, an san ba ka sa baki a ƙananan abubuwa, kuma an san ni akwai abin da ake yin faɗi ni ba zan iya magana a kansa, waya ana ba malamai kuɗi waye waye a haskancin ne yawa ba zan yi magana a kan wannan. Kawai dai abin da na sani duka mu ji tsoron Allah, duk abin da ka zaɓa yana nan, kai abin tambaya ne akan abin da ka zaɓa da waɗannan dalilai ka zaɓe shi. In ka zaɓa tsakaninka da Allah bisa kyakkyawan zaton zai kawo gyara, adali ne shi ne dama dama, fine, Allah ya fi mu sani. In ka zaɓa don son rai, don abin da aka zo aka kunso aka kawo maka, kuma kake kiran wasu ma su tafi akan haka, Allah ya sani. Amma in dai gyara muke bukata, sai mun sassauta ƴan siyasa, miyagun ƴan siyasa ma'ana, sun daina yaudaran mu da waɗannan abubuwan guda uku da nake magana a kansu. Sai mu tafi kuma kan ƙabilanci. Cikin yadda ake a addini, haka dai ake a maganar kabila. In an taso a ai kabilar mu ce wannan za ta yi, ai kabilar mu ce wannan za ta yi. To karaman kwatance da zamana ko kuma tambayar da zamana. Wanda shugaba ne a duka shugabannin da suka hahhau zuwa yau, suka jagorance mu, kasar ta kawo zuwa yau, muka zo inda muke. Mas'aloli da damuwoyi da abubuwan da muke fatan mu ga an gyara su duka har gobe ba su yi ba. To wanne ne a ciki wanda in matsalar ta tashi ba ta taba dan kabilar sa? A matsayinka na kai mai kabila, kayi shi dan daga kabila kaza yake. Ba kayi shi dan cancanta ba, kayi shi ne kawai dan kabilar ku ne. Fine. Matsalar tsaro da ta zo ta cire kabilar ku. Matsalar tattalin arziki ta cire kabilar ku. Matsalar rashin aikin yi, matsalar komai da ta dama Najeriya, matsalar corruption, cin hanci da rashawa, wanda shine ummal aba'isin zuwan mu inda muka zo, da rashin amfani da doka, rashin hukunci. An cire kabilar ku a ciki, su duba san wannan matsalar ba. Kun ga abin da nake faɗi, duka waɗancan abubuwan za a yi amfani da su a matsayin tools, a yi manipulating ɗinmu. After zaɓen kuma za su je su yi shugabancinsu, su yi kansilin waɗannan abubuwan guda uku. Wannan su yakar wannan abubuwan guda uku da kokari yayi, sannan kujerar su zauna lafiya don ya nuna cewa shi duka waɗancan abubuwan bai belonging to waɗannan abubuwan ba. Amma kuma da an ƙara zuwa zaɓe, mu ne dai mutanen da za a yi mobilizing, a tattaro mu sai a ƙara cewa ai yanzu ƙabila kaza ana son a danne ta, ɗan ƙabila kaza kamata a yi. Wannan ishu ɗin ƙabilancin in za mu yi haƙuri mu ɗauke saisa-saisa mu ɗauka, in ba za mu ɗauka ba still ba zai wokin ba. Sai hukun ba sai dai ƙara raba Najeriya, sai dai ƙara yaga mu, kuma in ya yaga mu mabiya yake yagawa, su da sun je sama za su haɗe kansu, za su yi rayuwar su, domin a can sama idan da wannan ƙabilancin da wannan bambancin addinin da wannan ɓangarancin yana tasiri da wasu abubuwa ba su yi ba, wallahi da yau ɗin nan da Najeriya ta fi haka gyaruwa, domin wancan zai ja, wancan zai ja, wancan zai ja, ƙarshe dole zai zama gyaran ake so, kuma gyaran ake yi. Ba shi ake ba, kawai tsanuka ne na ataka a je in na za a daga nan sai a zubar da mu, mu kuma a banmu da abin. Ina da zafin jin kishi na a yankina ko ƙabilata ko addinina, amma shi ne maslaha, shi ne abinda zan yi applying it into totality don Najeriya ta daidaita komai ya samu, ko a'a in yi haƙuri in sassauta in yarda cewa sai na zauna da sauran kabilu da sauran masu addini da sauran bangarori sai mun yi aiki tsakaninmu da Allah dan son ci gaban kasa da kishin kasa sannan kasa za ta ci gaba wannan batun kabilancin shi ma ba mafita ba duk wasu kasashe da suka matsa wasu ya kai su har yakin basasa mu ma ya an yi ko mun manta da shi ko da yake a lokacin wasu mu ba ya kai su ba amma ga waɗanda suke a lokacin ai sun san mai akai idan da shine maslaha da izuwa yau ya kamata a ce yanzu tuni kabilar da take takama ko take jin ita ce Najeriya ta goge sauran kabilan ita kadai take rayuwa amma ba za ta iya ba kuma ba zai ta faruwa ba saboda ba haka Allah ya tsaro mana rayuwar ba ya dan uwa ɗan Najeriya a daina yaudarar mu da batun kabilanci shi ma mana su babu laifi kowa yana son kabilarsa kishi ne amma kuma ka fi san gaskiya biye da kabilarka domin kabilarka in ba akan daidai take ba ka tafi akai da addininka da al'ummarka da ƙasarka ba za su yafe maka ba ba za su yafe ma ba da generation masu zuwa ɗan mu da jikokin da jikokin jikokin amma duk inda gaskiya take da adalci in ka aikata suna nan za su bi ka za su yi amfani kowa zai ci moriyar su zai ci amfanin su za ka zama abin alfahari za kuma a tuna ka da alheri ba ta fi kan bangaranci shigen duk matsalar ɗaya ce they are interwoven da abubuwan nan guda uku a haɗe suke kusan duk wanda ya yi maka amfani da bangaranci to zai iya amfani da kabilanci wanda ya yi maka amfani da kabilanci zai amfani da addini a haka ake tafiya kullum wani ma dukansu yake hada shi ya fi kowa jarumta ya fi kowa kallon mutane marasa ilimi marasa ganewa a haka ne mana in ba kuna kallon mu marasa ilimi marasa ganewa ba bisam ake magana akan bangarancin nan ai ta fada ai ta surutu lokacin da kuke bukatar kujeru amma in kun je bakin ku daya matsalar duk da ta damu kowanne bangare ba ita ce damuwar ku ba matsalar aljihu da iyalanku da rayuwarku da kujerunku da yanayin koma in komawar za a yi da dawwama akan fawa dan uwa dan Najeriya sai sai zaka fahimci haka koko har yanzu ka yadda ai ta buga ka kamar kwallo a wannan matsalolin guda uku kullun a fito da su kuma kullun ba sa zama solution in wata matsala ta taso kamar yadda nayi misali da kabilanci dama ko wani bangare ne da su ba sa samun wannan matsalar idan shi ma za a iya samun wasu misalai na kalilan daga cikin 'yan siyasar amma da yawansu ba haka ba ne wani bangaranci kai ka damu da shi su bukatar kansu ce ta magana fawa ko mulki ko kuma a zauna a kai dai a ci gaba da tuka mu in ba haka ba wannan lalacewar da Najeriya ta yi da muke fata Allah ya kawo mana mafita lala a cikin mu a 'yan Najeriya a kowane zai da kirji ya ce iya 'yan bangare kaza ne suka bata Najeriya ka ce min iyayen kudu ne koko iyayen arewa ne koko iyayen yamma ne koko iyayen ayyan tsakiya ne kowa yana ciki wane yayi ya ba wane in ma a lokaci ɗaya ma in most cases duka kabilan suna participate a lokaci ɗaya duka addinan suna participate a lokaci ɗaya duka bangarorin suna participate domin zaka samu idan president dan arewa ne zaka samu bias ɗan zaɗan kudu in ba dan kudu bane zaka samu dan yamma ne zaka samu senate president dan kaza ne haka ake rarrabawa wannan tsarin da ake kira federal character a matsayin mana gabatar da tsari na federalism kuma presidential system a tsarin mulkin da muke gudana kusan kowa yana da say idan fadakka ba ta yi karfi a bangare kaza ba za ta yi karfi a bangare kaza zaka samu shugaban majalisa dan yanki kaza ne dan kabila kaza ne kuma dan addini kaza ne senate dan yanki kaza ne sanar president ne dan yanki kaza ne dan kabila kaza ne dan addini kaza ne zaka samu chief judge na kasa dan yanki kaza ne dan addini kaza ne dan kabila kaza ne shugaban yan sanda shugaban sojojin sama shugaban sojojin kasa shugaban sojojin ruwa haka zaka ga an kakkatsa kowanne bangare an sawo shi amma a haka dai a haka kuma kowa lokacin da yake bukata sannan zai zo ya maka amfani da ɗayan waɗannan abu guda uku. Lokacin da baya bukata kuma sai counseling din sai ce maka, in addini ne sai ce maka ayyin wannan outbound extremism ne, in kabila ce sai ce maka ay tribalism ne, in bangaranci ne sai ce ay regionalism ne. Sau da yanzu yana kan kujerarsa. To mu bi ishe mu aya ba, bai ishe mu aya ba. Kuma waɗannan abubuwa uku suna da side effect a tsarin zamantakewa irin ƙasa ta Najeriya, suna da side effect. Kowanne ka ɗauka ka yi amfani da shi, ko ka yi wa mutane ƙarya, ko ka yaudare su ka yi nasara da abin, wata rana kuma za a zo wannan abin zai juyo, za a yi aiki da shi a kanka ko kuma a kan na kusa da kai, kuma za ka rasa yadda za ka yi. Ƙarshe in dai ka yi retaliating ko ka yi replying ka ba da amsa, ka yi attacking the same one ne attacking ɗinka saboda addini, to kana ba da amsa warwara ne ga wancan tsohon abin kai kuma da ya faru, saboda kai ma haka ce a yi. In ka ce a yi wani dan ƙabila dan ƙabila, to duk ran da kuma aka zo kake son ka ce kar a yi ƙabilanci, in wani ya yi ka ba shi amsa, to ka warware wancan abin kuma da kai baya. Ya za mu zauna tare da tukka da warware da hankalinmu da wayewanmu da ilimin 'yan Najeriya wayayyu ne, kada wani ya fusata mu ya hana mu zaɓe. Domin in ba ka yi zaɓe ba, ka sarye da 'yancinka kuma kamar ka zaɓi wanda ba a buƙata ne. Domin idan mutanen kirki ake son a zaɓa, aka zo aka zaɓe su, sai kai kuma ka ƙi zaɓa, to wannan ƙuri'ar taka ta mutumin kirkin za ta rabu, shi kuma mutumin banzan aka ƙarawa. Ala ayyi halin, a daure dai a yi zaɓen, amma a zaɓi cancanta kuma a ji tsoron Allah. Mu sani dukkaninmu ababen tambaya ne bisa abin nan duk da za mu zaɓa, ko yau ko gobe ko jibi, kuma mu tuno da tasirin wannan abin da zai faru. Mun koro kusan duk ababen da muke son mu yi magana a kai, alhamdulillah mun yi magana a kansu. Kuma bisa kyakkyawan zato, ‘yan uwa ‘yan Najeriya na san kun fahimci ina nake tafiya. Kowannenmu yana da ƙabila, kowanne yana da addini, kowanne yana da ɓangare, amma kamar yadda na ce, Allah ya haɗa mu zama a wata ƙasa, kuma dole sai mun zauna tare. Zaman mu tare ba zai yiwu ba sai mun girmama juna da tunanin juna da addinan juna da ƙabilun juna da ɓangarorin juna, sannan sai mun yi gaskiya mun ji tsoron Allah, uwa uba kuma mu sa kishin ƙasa, saboda ana maganar ƙasa ne. Mu sa kishin ƙasa, duka wannan abubuwan idan muna da kishin ƙasa ba za mu zo muna ta gumi muna kumban baki a ƙasa. Idan mutum yana da kishin ƙasa ba zai zalunci ƙasar ba, ba zai zalunci 'yan ƙasar ba, ba zai yarda a haɗa kai da shi don a haɗinci ƙasar ko wani abu da zai iya jawo ƙasar illa, ko a idon duniya, ko a cikin ƙasar, ko a idanun wasu mutane. Da wannan ne nake son in ce mana, ina cike da imanin fatan alkhairi, kuma muna dab da zaɓe, mutane su fita su yi zaɓe, amma su zaɓi cancanta kuma su tsoron Allah. Su zaɓi cancanta, su tsoron Allah, su bar wa Allah zaɓe. Assalamu alaikum warahmatullahi.